ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Duka ibu da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna gode ma Allah wanda cikin fadalarsa da rahamarsa ya hada waɗannan biskoki masu albarka a cikin wannan masallaci mai albarka na Jami'ur Rahma. Muna roƙon Allah ya ƙara mana rayuwarmu da zuriyarmu albarka. Allah ya karɓa mana, Allah ya tabbatar da mu akan digagiganmu. Allah ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira. Kamar yadda malam ya ambata, darasinmu zai tattauna ne kan alaƙar bawa da Allah. Menene alaƙarka da mahaliccinka? Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka domin ka kaɗaita shi da bauta. Wannan shi ne dalilin zuwanka duniya. Allah ba shi da wata alaƙa da wani, kowane ne alaƙa ta nasaba. Allah bai haifa ba, ba a haife shi. Ba shi da ɗa, ba shi da mace, ba yi da ɗan uwa. Shi kaɗai ne al-ahadu samad. Alaƙarsa da dukkan bayansa alaƙa ce ta shi ne Allahnsu, shi ne Ubangijinsu, su kuma bayansa. Allah a cikin Alƙur'ani ya ce, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba sai don su kaɗaita ni da bauta. Alaƙarka da mahaliccinka alaƙa ce ta shi ne Ubangijinka, kai ne bawansa. Bawansa wannan shi ne alaƙar ku da shi. Alaƙar mutum da mahaliccinsa alaƙa ce ta mahalicci da bawansa. Alaƙar aljani da Allah alaƙa ce ta mahalicci da bawansa. Mala'iku bayin Allah ne. A suratul Anbiya ne Allah ya ce, wa qad takaba ar-rahmanu wadadan subhana. Allah sai ce bal ibadu mukramun. Allah ce su ma mala'iku bayi ne na Allah waɗanda aka ɗaga darajarsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa ne na Allah. Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya saukar wa bawansa, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan littafi na Alqur'ani. Wa lam yaj'al lahu iwaja, Allah ya ce kuma bai sanya littafin ya zama akwai kwana ko dungu tattare da shi. A wani kuwa ya ce, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, har in kuna da kokonto ko shakka akan abinda muka sassaukar wa bawanmu, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi Nuhu alaihi salatu wa salam bawan Allah ne. Allah ya ce dhurriyyata man hamalna ma'a Nuhin, sai ya ce innahu kana abadan shakura. Allah ya ce Annabi Nuhu bawa ne mai yawan gode ma Allah. Annabi Isa alayhi salatu wa salam bawa ne na Allah, da kansa yake cewa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Yace ni bawan Allah ne, Allah ya bani littafi ya sanya ni a cikin manzannin Allah. A suratul Sad Allah ya ce isbir ala ma yaquluna wadhkur abadana dauda zal aidi, Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kan abin da kafirai suke faɗa akan ka wadhkur abadan dauda ka tunna bawan mu annabi dauda zal aidi wanda yake da kwazo a wajen da'a ma Allah da bautan Allah kaga annabi dauda bawan Allah ne a gaba sai Allah yace wa wahabna lahu wa wahabna li dauda sulaiman shi ma sai yace ni'mal abdu innahu awwab Allah yace shi ma annabi dauda mun bashi da sulaiman Allah sai yace ma dalla da wannan bawa sulaiman Allah yace bawa ne mene da al'amarin sa zuwa ga Allah a gaba yace wadhkur ibadana ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ulil aidi wal absar Allah yace ka tuna bayinmu annabi ibrahim bawanmu annabi isma'il bawanmu annabi isa dukkansu bayin Allah ne dukkanmu da mala'ikun Allah annabawan Allah manzannin Allah mutane aljanu dukkanmu bayin Allah ne ka tuna alakar da take tsakaninka da Allah shine kai bawan Allah ne idan ka san ma'anar bauta kawai ya kamata ka gane abin da ke tsakaninka da mahaliccinka idan yace kai kake kai baka karbi sunan bawa ba domin bawa bai isa ubangidansa koda bawa ne na mutum da mutum mai gidan yace yayi yace mishi ba zai yi ba sunanka kai bawa ne na Allah wannan shine alakar da take tsakaninka da mahaliccinka wannan bauta shine mafi girman haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala ya dora maka a matsayin haƙƙi da aka rataya rabautuwarka ko halakarka a kansa duniya da lahira kai bawan Allah ne abin da ke kanka shine ka kadaita Allah da bauta wannan bauta duk wani haƙƙi da yake kanka duk wani haƙƙi da yake kanka mafi girman haƙƙin shine wannan haƙƙi na Allah na ka bauta mai shi kadai ba abokin tarayya Allah ya kulla alaka tsakanin rabautuwarka a duniya da lahira da kadaita shi da bauta in ka kadaita shi da bauta ka rabauta a duniya ka rabauta a lahira in ka mai tarayya a cikin bauta ka tabe a duniya ka tabe a lahira wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tafiya da mu'az sai yace mishi atadari ma haqqul lahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah yace mishi mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah mu'az yace Allah da manzonsa su ne mafi yasani sai yace mishi haqqul lahi alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi shine bayi su kadaita Allah da bauta shi kadai ba tare da sun mai tarayya da komai ba malam kai ta maimaita wannan a cikin kwakwalwarka manufar da ta sa ka ganka yau a cikin rayuwa kana kai kawo imma kana kai yayanka makaranta kana noma kana kiwo kana office kana kasuwa duk wannan ribar kafa ne a duniya amma ba don wannan ka zo duniya ba dalilin zuwanka duniya wallahi shine don ka bauta ma Allah shi kadai duk abin da ka rike duk abin da ka sa a gaba a rayuwa duk abin da ka bashi muhimmanci a rayuwa gaba da wannan wallahi sai kayi nadama kafin ka bar duniya sai kayi dan da na sanin abin da ka rike duk abin da ka rike a rayuwarka kamar dalibi ne aka ce wannan dalibin yana jami'a a wata kasa ko a kasar sa ko ma a ina ne a kowace jami'a kakan samu kungiyoyi na dalibai na jahohi daban-daban ko na kasashe daban-daban to ka kaddara wannan dalibin sai aka same shi mai kokari ne yana da kishin daliban jahar sa ko kasar sa a inda suke karatu duk wata matsala da ta samu wani dalibi a makaranta yakan tashi tsayeye himma yaga an warware matsalar wannan dalibin idan ba shi da kudin mota ko ba shi da lafiya ko ba shi da kudin jirgi ya san yadda zai shiga ya fita a nemi mafita ma wannan dalibin idan wata rigima a makaranta ta taso ya san yadda zai kai ya kawo ya tsaya domin ganin wannan dalibin yayi ya samu mafita a rayuwarsa ai kaga duk waɗannan abun da muka ambata aikin alkhairi ne amma ba in bai tijarrabawa ba ba zai hana makaranta ta kore shi ba domin duk abin da yake yin nan ba abin da ya kawo shi makaranta ba ke duk wannan alkhairin da yake yi duk wannan alkhairin da yake yi ba shi ya kawo shi makaranta ba taimakon dalibai bin kafa akan matsalolinsu taimakon su in ba su da lafiya nema musu tallafi yaya za a yi su dawo in sun kakare duka waɗannan ayyukan alkhairi ne amma fa wannan aikin da yake yin ba shi ya kawo shi jami'a ba faduwarsa a jarrabawa ba zai sa a ce to tunda yana da kokari wajen neman taimako ko tallafa wa dalibai mu bar shi a jami'a ba jama'a kuna fahimta haka nan idan ya kiya taimaki kowa daga ɗakinsa sai karatunsa in ya ci karatunsa zai fita yana murmushi jama'a mun fahimta ko a ce a'a shi ƙwararren ɗan ƙwallo ne a jami'a duk ƙwallon da za a buga shi yake ci wa jami'ar ƙwallo in ba bai ci karatu ba ci musu ƙwallo ba zai hana su kore shi ba jama'a mun fahimta dalilin da ya sa Allah ya halicce ka wallahi kaga wannan a kira sallah a zo ne a yi azumi a yi hajji a yi zakka a yi dukkan waɗannan ibadodin wallahi su ne dalilin zuwan ka duniya idan ofis ya rike ka akan sallah wallahi za ka yi nadama in kasuwa ta rike ka akan sallah wallahi za ka yi nadama idan wani hidimar rayuwa ya tsare ka ga barin abunda ka zo duniya don shi za ka yi mamaki kuma za ka yi nadama akan sa to amma ita bautar ana bukatar kadaita Allah da bauta shi kadai ba bautar ce kuma madararta ake so ba sai ya zan an keɓanci Allah da bautar shi kadai wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin Allah yace ba umurci bayi da su bauta ma Allah ba sai don su keɓance shi da bautar su shi kadansa wa ma umiru ba umurci bayi da su bauta ma Allah ba illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin sai don su bauta ma Allah suna keɓantarsa da addinin da wannan bauta da suke yi shi kadansa yana daga cikin manyan darussa da suratul luqman ta zo da shi lokacin da luqman ya ajiye ɗansa yana mishi wa'azi game da abin da ya shafi haƙoƙi da alaƙoƙi da suke tsakanin shi da mahaliccinsa. Allah ya ce wa idh kana luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah. Allah ya ce ka tuna lokacin da luqman ya ajiye ɗansa yana mishi wa'azi ya bunayya ya ce mishi ya ɗana la tushrik billah kar ka yi shirka da Allah. A alaƙarka da Allah wannan shi ne lamba ɗaya ka bauta mai shi kaɗai a bautar karka yi tarayya da shi da komai shi ne ma'anar la ilaha illallah ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah ana ce mishi annafi wal isbat korewa da tabbatarwa la ilaha ba wani abin bauta da gaskiya kaga ka kore ma kowa Allah ya ce sai ka ce illallahu sai Allah ya bunayya ya ce mishi ya kai karamin ɗana la tushrik billahi kar ka yi shirka wa ni inna shirka la zulmun azim domin shirka zalunci ne ba wannan gaban tana da muhimmanci kowane bawa ya fahimci waɗannan abubuwa guda biyu da suke gaba gare shi wanda su ne mafiya girman abun da ke kan kowane ɗan adam na farko bauta ma Allah na biyu kadaita Allah da bauta. Idan ka dukufa, ka dage, ka tsaya wajen bauta ma Allah, baka gama aikin ba, sai ya zan wannan bautan kuma ka juyar da ita ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kadansa. Baka mai tarayya da kowa a cikin bautan ba, shi kadai kake bautawa, kuma baka mai tarayya da komai da kowa a cikin bautan ba. Waɗannan abubuwa guda biyu, ‘yan uwa masu albarka, kowa ya yi ƙoƙari ya fahimce su kafin al’amarin Allah ya zo mishi. Abu na farko, dalilin halittarka shi ne kaɗaita Allah subhanahu wa ta’ala da bauta. Ka bauta ma Allah, ka kaɗaita Allah subhanahu wa ta’ala da bauta. Ba zai yiwu in akwai shirka a cikin ibadarka a ce kuma za ka iya kaɗaita Allah da bauta. Bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya. Wannan dalili ya sa Allah subhanahu wa ta’ala ya halitce ka, rabautuwarka a duniya da lahira yana alaƙa da kaɗaita Allah subhanahu wa ta’ala da bauta. Ya zan dukkan nau’in bauta ka juyar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala. Ita bauta ta kasu kashi-kashi, akwai al’ibadatul qalbiyya, ibadodi na zuciya, irin tawakkali ibada ne, fatanka, tsammaninka, tsoronka, fargabanka, duka waɗannan nau’uka ne na ibada. To ya zan ka juyar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala. Karkara taya da wani abu koma bayan Allah, so muhabba, so son Allah, son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, son musulunci, son musulmai ‘yan uwanka, son ayyukan alkhairi, duka wannan ibada ce da ake yin ta da zuciya. To daga lokacin da ka so wani abu sama da son Allah, ka so wani abu sama da musulunci, ka so wani abu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to ka yi tarayya ma Allah a cikin soyayya. Daga lokacin da ka so wani abu, ka fifita soyayyarsa akan son Allah, hukuncin Allah, maganan Allah, dokar Allah, ko ka daidaita nawanin Allah da Allah, to ka yi tarayya ma Allah. Irin tawakkalinka, fatarka, tsoronka, duka ga Allah subhanahu wa ta’ala. Ko da irin tsoro ne na ɗabi’a ko soyayya ce ta ɗabi’a, akwai tsoro wadda wannan tsoro ne na ɗabi’a, wadda ba laifi ka ji wannan tsoron, wata hanya ce aka ce ‘yan fashi sun tsare hanyar ba a bi, sai ka ji tsoro sai ka canza hanya, wannan tsoro ne ya halatta Allah, ba zai ce ka ji tsoron wani Allah ba, domin wani abu ne wadda a zahirinsa zai cutar da kai. Irin wannan ne Allah ya ambata game da kissar Annabi Musa da yake cewa Fir'auna, wa fafarartu minkum lamma kiftukum fa wahaba li rabbi hukman waja'alani min al-mursalin. Annabi Musa ya cewa Fir'auna, lokacin da na bugi wani daga cikin mutanenku har ya fadi ya mutu, fafarartu minkum, to sai na gudu daga cikinku, lamma kiftukum, lokacin da naji tsoronku kar ku far mini, fa wahaba li rabbi hukman waja'alani min al-mursalin. Jama'a mun fahimta, to tsoro na ɗabi'a, mutum ya ga maciji ya gudu, mutum ya ga wani abun da zai cutar da shi ya gudu, amma tsoro da ake kadaita Allah da shi shine tsoron abinda zai faru a mustaqbal ɗinka. Yanzu wani shi kadai yana zaune lafiyarsa kalau, amma yana cikin fargaba game da tsoron ciwo kaza
kuma ciwon nan ba ya kama shi bane, ba yana tare da shi bane, yana da tsoron abu kaza wanda wannan abun ba mai iya afkar da shi idan ba Allah ba. Akwai ibada wanda ake yin ta da harshe, irin tasbihi, irin tahalili, irin takbiri, irin karatun alqur'ani, dukkan waɗannan nau'uka na bauta ana juyar da su ne ga Allah shi kadai. Akwai bauta da ake yi da gangan jiki, irin sallah, irin haji, irin umra. Akwai bauta da ake yi da dukiya, irin sadaka, irin zakka. To dukkan nau'in bauta na Allah ne shi kadai, ba a hada shi da wani a cikin wannan bauta. Yace mishi la tushrik billah, karka yi shirka wa Allah. Jama'a, duk abinda zaka lakato a rayuwa, ka guji, ka guji fadawa cikin tarayya ma Allah akan duk abinda yake haƙƙin Allah ne shi kadan sa. Yadda muke maganan nan, wani ya fada harkan shirka akan aikin office, wataƙila wani mukami yake so, wani matsayi yake so ya kai, amma hanyar da zai bi a tunaninsa na isa zuwa ga wannan matsayin sai ya hada da shirka. Wani za a nemi bokaye a yi tsafe-tsafe, a yi kulumboto, a kafirce ma Allah domin neman wannan matsayin. Wani zai yi shirkan saboda isa zuwa ga wani matsayi na siyasa da yake so. Wani zai yi shirka ma Allah akan harkar kasuwansa, wani zai yi shirka da Allah akan neman ilimi, wata za ta yi shirka da Allah akan ta mallaki mijinta, wata za ta yi shirka da Allah akan ta kori kishiyarta, wata za ta yi shirka da Allah akan abubuwa da dama na rayuwa. Wani kuma zai rike wani salihin bawa ne yana bautansa koma bayan Allah. Wani idan ya tashi roƙon abinda ake roƙon Allah, kabarin wani daga cikin salihan bayi ko wani waliyi ko wani wanda yake kyautata wa zato, zai je kabarin ya roƙe shi wannan abun. Jama'a mun fahimta? To babu asara mafi muni da bawa zai samu kansa a ciki kamar tarayya ma Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka yace la tushrik billah, karka yi shirka da Allah. Inna shirka la zulmun azim, shirka zalunci ne babba, domin mafi munin zalunci shine a ce ka shiga cikin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce mutum ya fuskanci wani kalubale na rayuwa a cikin rayuwarsa, har rayuwar ta kai ma ba zai isa zuwa ga nasara ba a zatonsa har sai ya yi shirka ma Allah, lafiya yake nema, aiki yake nema, menene yake nema, wannan ya ja shi ya je ya yi tarayya ma Allah a cikin wani nau'i na bauta da Allah yake banta da shi, to ya yi asaran wannan abun a duniya, ya yi asaran wannan abun a lahira. A gaba sai ya ce wa wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayka ilayya almasir. Allah ya ce to kuma dan adam, mun yi wasiya ma dan adam game da mahaifansa. Wa wasainal insana bi walidayhi, Allah ya ce mun yi wasiya wa dan adam game da al'amarin iyayensa, mahaifinsa da mahaifiyarsa, akan ya kyautata musu iyakar kyautatawa. Hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin, Allah ya ce dan adam ya tuna mahaifiyarsa ta dauke shi juna biyu, rauni akan rauni. Turran da mahaifiyarka ta samu cikinka abubuwanta ba su taɓa zama mata daidai ba har sai ran da ta haife ka. Wa fisaluhu fi amain, Allah ya ce da ɗaukan cikin da kuma bayan ta haife shi a ci gaba da shayar da shi, ana kulawa da shi sai da ta kwashe tsawon shekara biyu a cikin wannan ɗawainiyar. Allah yace wa in jahadaka nam anishkur li wa liwalidayka ilayya almasir. Allah yace to ka gode mun, ka gode wa mahaifanka, makoma gare ni take. Sai yace wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma. Allah yace to amma idan suka nemi su tursasa ka uwa da uba, ala an tushrika bi, akan kai shirka da ni, ma laysa laka bihi ilmun, kuma abin baka da ilimi akan sa. Ma'ana Allah bai saukar da dalili akan ai musu da'a akan wannan shirkan ba. Fala tuqihuma, Allah yace to karka musu biyayya. Wato yadda sakon yake shine idan da dan arziki ne, idan kujera yake kanta na mulki, kujera yake kanta na iko, inda za a ce mishi ka zabi uwa da uba ko kujeran, zai ce ya zabi uwa da uba. Duk wata dama da zai samu a rayuwa, in dan arziki ne, da za a ce to wannan daman da ka samu ka zaba, kowannar daman ko mahaifiyarka, zai ce ya zabi mahaifiyarsa. To Allah sai ya ce ko da mahaifi ne da mahaifiya suka nemi kai shirka da ni, ka mun tarayya, karka musu da'a, to ina kuma neman abun da bai kai uwa da uba kima ba a ce kai wa Allah tarayya. Jama'a mun fahimta? Duk abinda, duk yadda gidanka ya kai gida, inda za a ce to ka zabi ɗayan biyu, ko mahaifiyarka da mahaifinka ko gidan, za ka ce ka zaɓi iyayenka. Idan ofis ne a ce wannan ofis ka zaɓa ko mahaifiyarka da mahaifinka, ko kuma ofis ɗin ɗan arziki zai ce ya zaɓi mahaifansa, to Allah ya ce ko akan mahaifanka kai shirka, Allah ya ce ka taɓe, to ina kuma ƙimar abun bai kai ƙimar iyaye ba, kuma kai tarayya ma Allah. Mafi munin abun da za ka yi a rayuwa ka lalace, mafi munin abun da za ka yi a rayuwa Allah ya fita harkanka shine kamai tarayya da wani, kamai tarayya da wani abu, ko kamai tarayya da wani akan wani nau'i na haƙƙinsa da yake banta da wannan haƙƙin. Saboda haka kowane musulmi daga cikin abun da ya kamata ya kiyaye ba dare ba rana shine dalilin da yasa Allah ya halicce ka, shine don ka kadaita shi da bauta. Abu na biyu, bautan nan ka tsaya ka yi ta shi kadansa, karka mai tarayya. Wannan shine abu na farko da in ka tsayu da shi ka rabauta a duniya, ka rabauta a lahira. Kar wani abu a rayuwar duniya ya dauke ka ya kai ka zuwa ga kafirce ma Allah ko shirka wa Allah akan komai a cikin rayuwa. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-kasirin. Allah ya ce mun yi wahayi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ila alladhina min qablika, mun yi wahayi ma waɗanda suka zo kafinka, la in asharakta, Allah ya ce in kai shirka, la yahbatanna amaluka, duk aikin da kai zai baci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, maganar da aka gaya wa manzon Allah, inda zai yi, Allah ai ya san manzon Allah ba zai shirka ba, amma dai saboda Allah ya gaya maka ba zai ragar ma kowa ba, ya faro maganar daga kan manzonsa. Yaya za a yi kai a ce kayi tarayya ma Allah, Allah ya barka. Manzanninsa da ya jero su ina jin a cikin suratul an'am, wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim, haka ne ko inna rabbaka hakimun alim, wa wahabna lahu isaka wa yaquba kullan hadaina wa min dhurriyyatihi wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi almuhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luta wa kullam faddalna 'ala al-'alamin wa min dhurri wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikwanihim wa tabaynahum wa hadaynahum ila siratin mustaqim. Sai ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau ashra, duka wannan tawagar annabawan shi ba annabi Ibrahim shi kadan sa Allah yace wa izibta la ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma gunna ay addahunna Allah yace ubangiji ya jarabci annabi Ibrahim Allah yace annabi Ibrahim ya ci jarabawan duka duka wadannan manzanni Allah yace walau ashraku da za su yi tarayya ma Allah la habita anhum ma kanu ya'malun duk aikin da suka yi Allah yake da ya baci jama'a kuna fahimta idan kamar annabi Ibrahim da waɗannan annabawa aikin da suka yi idan suka yi shirka za a ce aikin ya baci to kai ka duba irin aikin ka wata sallar sai an yi raka'a biyu ma kake biyo bayan ta aikin ka zai saura to wannan yana daga cikin abu da yawa daga cikin musulmai ba su ankara da shi ba ba ibadar ce kawai matsala ba kadai ta Allah da bauta a cikin ibada ya zama rayuwarka ka zama mai kadaita Allah a kudirinka abinda ka kudurce tawakkalinka imaninka samunka rashinka duka ka kadaita Allah in zaka shekara 1000 duk sallar da za a yi da kai ake kuma a sahun gaba kake yi amma in matsala ta taso maka zaka tafi wajen boka ko wani abu da yake na shirka to wannan sallolin da kake aikin banza kake aikin banza kake ba zai amfane ka wannan masifan ta rayuwar duniya ta sa da yawa daga cikin mutanen mu waɗansu suka shiga kungiyoyin tsafi saboda waɗansu bukatunsu irin na rayuwar duniya abu na biyu sai yace mishi ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin in taku ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min kardalin na fatakun fi فتكن في سكرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف كبير يتي مشي كما أنا كسني بمن ألاك أرباوا دا الله نبي باين كي باوان سني كاغم سو كي باوان سني كما ذاك كأي تاشد بوتا وشيني كما كذم كي نيس أورم الله كذم كي نيس أورم الله كنا كي أي أبنجيجن كي يحفظ الله يحفظك يا بني يتي مشي يا أنا إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في سكرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله كسني دؤ أبن ذاك أيكة نع الكير يكون شر إذا ونن أيك دي دقايرك مياني قاير ذرة فتكن في سكرة كما ونن أيك الكير يكون شر كأيكة تاشي أتكن كرمان دوسي أو في السماوات كوك هورس ميكي إن دبا ودى زيغنك aw fil ardi ko ka huda kasa ka shiga kai ya ati bi Allah Allah zai zo ma da aikin karadan alkiyam Allah zai zo ma da aikin karadan alkiyam ka sani Allah baya duba kalamu in zai yi mu'amala da mu baya duba wannan fari ne ko wannan baki baya duba wannan dogo ne ko wannan gajere bai duba wannan balarabe ne ko ba ajame bai duba wannan dan wani kasa ne wannan dan wani kasa ne abinda yake dubawa shine tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum kai ne kake bambance alakarka da mutane ta hanyar rigunan su ko motocin su kai ne kake bambance alakarka da mutane ta hanyar yan garin ku da waɗanda ba yan garin ku amma ubangiji alakar sa da mu tsoron Allah mu yake duba yace mishi dana ka sani innaha in takum mithqala habatin min kardal duk abinda zaka aikata mai kyau ko mai muni in daidai da kwayar komayya ka aikata fatakun fi sakratin kuma wannan aikin saboda kar mutane su gani ka je ka samu cikin wani dutse ka aikata aw fi samawati ko kuma cikin sammai aw fil ardi ko ka shiga cikin kasai ya ati bi Allah Allah zai zo maka da aikin inna Allah latifun kabir Allah zai zo maka da aikin a wata aya Allah ya ce wa ma takunu fi sha'ani Allah ya ce baraka samu kanka a cikin wani sha'ani ba a ce wani biki ya taso za a yi aure za a yi wani gagarumin al'amari wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani Allah ce kuma baraka karanta wani abu cikin alqur'ani ba ka samu lokaci cikin dare ka tashi ka dauki alqur'ani kana karanta ko tsakanin magariba da isha ka samu lokaci kana karanta alqur'ani ko kana tafiya a motar ka kana karanta alqur'ani wala ta'maluna min amali kuma ba za ku fara wani aiki da za ku aikata ba aikin gona ne wala ta'maluna min amali aikin office ne wala ta'maluna min amali aikin wani company ne wala ta'maluna min amali aikin kiwo ne wala ta'maluna min amali illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fihi Allah ya ce fa ce muna tattare da ku muna bin diddigin duk abin da kuke yi idh tufiduna fihi lokacin da kuka kusa cikin aiki duk abin da kake yi Allah ya ce muna halarce illa kunna alaikum shuhudan Allah ya ce muna halarce duk abin da kuke yin lokacin da kake karanta alqur'ani in aya 10 ka karanta Allah ya ce na sani lokacin da kake shirya abin da kake shiryawa Allah ya ce na sani to kazan mai tsoron Allah a duk halin da ka samu kanka a duk halin da ka samu kanka dazu ai muke tattaunawa wani shi yana zaune a binsa a Abuja idan muke yayi zai sayi ticket ma wata ta taso daga jihar su ta zo ta same shi idan an gama weekend ta koma gida Allahu akbar ba abinda zaka yi dauda ma rayuwarka irin waɗannan munanan ayyuka shi dan adam idan mai hankali ne idan mai hankali ne duk abinda zai yi man bashir kaga wannan rayuwa da muke ciki to jin dadin da kake yi a Abuja duk jin dadin da kake yi a Abuja idan canjin gwamnati bai tafi da jin dadin ka ba retire zai tafi da jin dadin ka idan retire bai tafi da jin dadin ka ba rashin lafiya zai tafi da jin dadin ka idan rashin lafiya bai tafi da jin dadin ka ba kabari zai raba ka da jin dadin Abuja ka bi a hankali kawai wannan rayuwa da kake gani kake yi yadda kake so kake fantamawa ka sayi gida ko ka gina gida irin wanda kake so ka sayi mota irin motar da kake so ka ci irin abun da kake so ka yi rayuwa yadda kake so ƴaƴanka su yi makaranta yadda kake so to duk daren dadewa idan yanayin canjin rayuwa bai raba ka da wannan jin dadin ba retire zai raba ka da wannan jin dadin idan retire bai raba ka da jin dadin nan ba jinya zai raba ka da jin dadin akwai wanda ya gamu da jinya yana gidansa shekaransa uku duk abin da ake mishi mutum ne da Allah ya sa mai sha'awa na kiwo a gidan akwai sashin dabbobinsa da yake kiwatawa yake gaya ma waɗansu daga cikin ƴan uwa rabonsa da ya leka inda dabbobin suke shekaransa uku ba a Abuja ba a cikin gidansa idan ma jinya ba ta raba ka da wannan jin dadin ba kabari zai raba ka da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asiru zikra hazimil ladat ku yawaita tuna mai katse kowane irin jin dadi wani dawowa zai daga office inda yake tsaye a bakin motar zai yanki jiki ya fadi daga inda ya fadi komai ya kare to wanda kaga zai dinga diban ƴaƴan mutane daga hotel zuwa hotel wallahi rayuwa ne bai fahimta ba da zai tafi a banza ba ba zai tafi a banza ba ba zai tafi a banza ba duk abin da zaka aikata Allah yana kididdige wannan ayyukan sannan kuma za a ma sakamako akai yace mishi ka sani duk abin da zaka aikata mai kyau ko mai muni daidai da kwayar zarra Allah zai zo maka da kayan karatun alkiyama ya bunayya yace mishi ya dana aqimis salata ka tsaye da sallah ka tsaye da sallah ba kai sallah ba da yawan mutanen musallan kawai suke tsayi da sallah ya shafi kiyaye hatta lokacin sallah saboda muhimmancin sallan ya kamata a ce tana cikin shedul ɗinka. Kana tunani da ita. Yana daga cikin tsaida salla iya alwala ka yi shi yadda shari'a ta ce ai. Yin sallar, annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Ku yi salla yadda kuka ganni nake salla. Da yawan mutanenmu, da yawan mutanenmu ibadodin nan gani suka yi ana yi su ma suke yi. Ita kuma ibada duk abin da ke alaka da musulunci ka dauka makanka ka'ida. In dai wannan abun ba koya kai ba to insha Allah kuskure kake. Yana da wahala wai a ce wani abu ne da ka ganshi kawai kasata kake yi. Dalilin da yasa Allah ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karatu shi kansa. Domin an fara musulunci ne da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ba zai yi kai da ka kai ba. Shi yasa wani zai rayu har ya mutu bai iya tada iqama ba. Inda kuma zai tada iqama wallahi sai an ce mishi ba daidai bane. Sai dai in an kau da kai an bar shi. Wannan kiran sallah da kaga ake yi, kar ka taba tsammani in baka koya ba da kariya. Tsayuwan sallah koya ake yi. Ba zuwa kawai zaka tsaya kamar gola ba. Koya ake yi. Ruku'u koya ake yi. Sujuda koya ake yi. Yadda ake sa hannu a kirji koya ake yi. Yadda ake sallama koya ake yi. Ba gani wani yizo sallama ya ce assalamu alaikum rahmatullahi yizo tsake sai ya haka. Sai saki. Koya ake yi. Wani in ya gama tahiyya sai ya haka. Ba haka bane? Haka ne. To da ka samu hakan nan shi ma kawai wata ran ne ya ga wani yana yi kawai ko a masallacin su shi ma sai ya fara in yayi kawai sai ya haka. Saboda ka duk abin da ka san sunan sa addini wallahi koyan sa ake. Babu wani abun da wai da ka shi ake yi kuma a iya shi. Babu shi. Saboda kai ce mishi aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kai umurni da abu mai kyau abinda ka sani kai ma ka sanar da wani. Kai umurni a yi wa nahy anil munkar kai hani daga mummunan abu. Karka dinga jin nauyi, karka dinga jin nauyi na ma mutane gyara akan addini shine mafi alkhairin nusar wanda za ka yi wa ɗan adam. Karka dinga jin nauyi na kama mutum gyara akan addini. Domin al'adar mutanenmu yanzu inda za ka kunna wutan wayanka, touch na wayanka ka kunna kana tafiya, duwa da ka ce malam wayanka a kunne take za a gyara maka. Amma in na addini ne sai ka an rasa yaya za a gyara mutum. Ana ta kewayawa. To wayansa in wutan a kunne yake zai hana shi shiga aljanna ne? Ba zai hana shi ba. Amma in saƙon Allah ne, saboda haka umurni ne na Allah in ka ga mummunan abu abinda ake so ka yi nasihar ta fiskar da ta dace. Ka yi ta cikin hikima da maganganu masu kyau. Wani eh abu kazan nan ba daidai ba ne ga yadda yake. Ka ankarar da ɗan'uwanka. Kar wani ya zo yana wani abu a tsakanin al'umma. Abun kuma ba daidai ba ne a kansa ko ‘ya’yansa ko rayuwarsa ku ja baki ku yi shi. Sai ce wasbir alama sabak kuma ka yi haƙuri akan abin da zai same ka. Domin duk wanda kuma zai tsiri ma mutane nasiha da musu gyara to kuma sai ya yi haƙuri. Wani daga inda ka mai wannan gyaran to ya tsane ka kenan a rayuwa. Ya tsane ka kenan. Wani ko sahu ne aka yi na sallah ka ce gyara sahunka to zai kulla wannan abin a ransa. Jama'a mun fahimta yanzu ka kalli yadda muka zauna a cikin masallaci. Wani kafarsa ɗaya a ɗage wata a kwance, wani a jingine, wani ya dafa, wani ya miƙe kafa. To idan aka zo sallah sai a ce kowa ya so, saboda a nuna ma ba ra'ayin wani ake ne ba. Inda sallar ma za a ce a yi ta yadda kowa da ra'ayinsa, to kowa irin tsayuwansa daban da ɗan uwansa. Haka ne ko ba haka ba? To idan za mu yi sallah sai a ce to shikenan wanda ya dafa ya miƙe. Kowa ya miƙe kafansa ya kalli alƙibla, kowa ya tsaya shikenan sai a yadda shari'a ta ce. To babu dama a ce kai kana yin yadda kake so. Masallaci akwai kafan da ake shiga da shi, akwai kafan da ake fita da shi. In za a shiga akwai addu'ar da ake, in da a fita akwai addu'ar da ake. Saboda ka matukar ka ganka a ƙwariyar masallaci, to ba cikin gidanka bane. Nan duk abun da kaga da kai a masallaci, akwai abun da aka ce in baka sani baka tambaya. Yanzu in na shigo masallaci ina so in yi kaza, yayi zan yi? Za a gaya ma a karatu ga yadda ake. Jama'a mun fahimta? Abu na uku shine tsayawa, mutum ya tsaye da sallah, as-salatu imadiyya. Abu daga cikin ibada wacce tafi kulla alaka tsakanin bawa da Allah shine sallah. Saboda na alakar ka da Ubangijinka shine kadaita shi da bauta. Abu na biyu, ka zama mai tsoron Allah. Ka zama mai tsoron Allah. Kar tsoron Allah ka yi kari a masallaci. Kar tsoron Allah ka ya kare a masallaci. Domin dama abubuwa ne guda uku. Malamai suka ce mutumin na ƙarshe shi ne wadda Allah ya halicce shi shi kaɗansa, ya azurta shi, ya mai ji, ya mai gani, ya mai hankali, ya mai dukkan ni'imomin da ya mai. Amma kuma ya zo ya haɗa Allah da wani, ya haɗa shi da wadda bai mishi wannan abu. Laifi na biyu tsakaninka da mutane ‘yan uwanka shine kisan kai. Wato a duk laifi da za ka yi mafi girma in dai tsakaninka da Allah ne, to shine kamar Allah tarayya. A kuma mu'amala tsakaninka da mutane, laifin da za ka yi mafi girma a rayuwarka cikin hakkin bayin Allah shine a ce ka kashe wani. Allah ya tsare. Abu na uku, a kai karan kanka da kanka abunda za ka ma kanka na zalunci mafi girma shine zina. Daga ran da ka yi zina, ko wata alaka ta shiga tsakaninka da wata na fasikanci ko fajirci, to a musulunci kai ka yarda kai mutumin banza ne. In dukkan suna ma kallon mutumin kirki ne, kai ka dinga jiwa kanka kai mutumin banza ne. Matukar za ka iya zina ko wata mummunar alaka da wata wadda bata halatta gare ka ba, to ka ji ma kanka a cikin mutanen kirki ka fidda kanka ko da mutane sun saka kai, ka ji ma kanka kai mutumin manza ne. Saboda ka in tsakaninka da Allah ne, me da ka yi mafi girma shine shirka. Idan tsakaninka da mutane wani laifi za ka yi shine mafi muni, shine ka taɓa jinin wani bayi bawan Allah. Idan a kai karan kanka ne, me da ka yi ka zama lalatacce, shine a ce ka yi zina. Allah ya tsare. Muna roƙon Allah ya tabbatar da digadiganmu a kan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya buɗe zuciyarmu game da al'amarin musulunci da imani. Allah ya tabbatar da mu a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Dama na yi sanarwa tun kafin wannan muhadarin na ce malam gaya wuce lokaci tun kafin ya zo na faɗa. So da haka daidai lokacin sallah ne shiyasa ya tsaya a nan. Ubangiji mazaunin sarki, kalmomin da ya faɗa muna roƙon Allah ya amfana da mu. Wato jama'a, mahimmancin wa'azi a ɗan yi haƙuri a zauna da Allah. Mahimmancin wa'azi shi ne ba ka zo ka kalli mai wa'azin ba, shi ne ka zo ka ƙaru da abin da zai ƙara maka tsoron Allah. Alakakata shi afuwan a karwatalla shi ne ka ƙaru da abin da zai ƙara maka tsoron Allah. In ya zama ka zo ne kawai ka yi kabbara ka kalli mai wa'azi, kila ka zo ka zama malam, ka zama malam ka wuce, baka samu komai na abin da ya ƙara taɓa maka zuciya domin ka gyara ayyukanka ba, ko ka gyara tsoron Allah, to ya zama to babu fa'ida a ciki. Muna roƙon Allah ya amfanar da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya shafa malam alkhairi. Kalma ɗaya ko biyu daga Sheikh Malik Tasiru, Imamu Island, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bashi ikon gaya maka wasu kalmomi domin mu ƙaru sai kuma mu yi addu'a insha Allah mu tashi da yin hakuri kaɗan saboda a lokaci.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Kalma ta ita ce Allah maɗaukakin sarki ya saka wa da ɗaya. A tambaye da shi cikin salafiya ya mai da shi sun yi da salafiya. Abin da ya amfana da mu Allah ta ne ban da sarki sun ayyuka ya ƙara tsara ma da ne ba shi kariya cikin rayuwar sai kari na dukkanin malamin masu. Sai kari wasu kagurin ce tabbatar da kansa kan gudunsa kuma ya ba mu ikon jin sawayensu da kuma kwatanta ba su ayyukan su da kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. Don't say I love you, not what you are.